بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايك، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى هدى مو أريدي وانا رانا نشاب وكي قوتا جماد الثاني شكرا تدبو أريد كل أربعين دشدة واندي جيد شاء ترى قوتا ديسمبر دبو بيدا أشين دا خدو ميلادية وانا مدلسي ناومي على بركة دمتي فراتو تكين كتاب التوحيد نا شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب. Muna nan a cikin babi na babu qaulillahi ta'ala afa aminu makarallahi fala ya'manu makarallahi illa alqaumul khasirun. Ban sani ba ko wanta mai wata ila kafin fara karatu ya kamata mu tambaya wannan mata san da muka ga su duka sun yi sallah kenan ko dai ko ina speaker na zuwa bai kamata a ce an kira sallah kuma ya zama matasa duk suna can wani waje suna aikin masha ansu ba. Gaskiya wannan ba daidai bane, a daidai lokacin da za a sami manya dattawa da na gida suna kalla su kuma su ci gaba da bulbulowa cikin masallaci su kuma su kyale su a waje. Ka ji ma an yi musu magana sun kinji su kai, kuma wannan ba daidai ne ba. To koda dai an kawo da kai saboda matasa su dan yi atasayan su dan wata jini, amma wannan ba shi ke nuna kuma yayin da za a yi wani abu mai muhimmanci ba, wanda shine makasudin halittar mu baki da amma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Duka ba wanda ba halice mu dan mu kwalla ba halice mu dan mu je mu ci mu sha kai mu kwanta ba. Halittar mu an yi saboda mu zo mu bauta mu Allah ne shi daya. Saboda haka yayin da wannan makasudin aka kira ka ka zo kai wannan makasudin da aka halice ka saboda shi, baka da hujja zaka ce zaka zauna sai ka karasa wani wata kwallo ta kai maka siga bari ka karasa tukuna. Duk wannan ba wani hanya ce ta wannan ba ta yaron da yake sai zama mutumin kirki a gaba ba. Allah ta'ala na cewa in aka kira sallah fas'au ila zikrillahi wa dharul bay', ciniki ai abu ne mai amfani, amma aka ce ku yi gaggawa zuwa ga zikirin Ubangiji, zuwa ga ambaton Ubangiji, ku bar ciniki. To ina ga ce kuma wato wani abu ne wanda yake kawai wata jini ne, in ba a yi ba za ka ce ba wani musahabi, ba musahabi ne dole sai ka yi kwallon ba. In ka ga dama ka ce ba za ka yi kwallon ba, za ka dinga yin guje-guje ne da safiyan Allah ta'ala, duk wannan ba wanda zai ce maka dambe. Mun ka ji kwallo babu lada, mun ka ki ba wani lada ne ba komai a kashi ba, wannan kwallon ba ibada ce ba. To a daidai lokacin da ake kiran ka zo ka yi ibadan da aka halice ka saboda ita kuma sai kuma ka narke kuma ka ki zuwa, kaga wannan matasa kamata su mai da hankali. Kuma abinda dai zan kara gaya matasa yan uwana shine, duk mutum da kuka gani a daidai wannan lokaci yayi shekaru, a yanzu kana ganin shi jama'a suna ci gaba da kaddara shi da girmama shi, to ka je ka bi sosai zaka ga a can bayan ma rayuwar kirki yayi, ba rayuwa ce irin yanzu da za a gaya maka magana kuma ka ki zuwa ba, ka ce kai manyan mutane sun gaya maka magana ba za ka bari ba. Wannan sai ina nuna maka cewa to nan gaba watakila akwai hatsari kenan, in dai har babba zai zo ya ce ku tashi ku je ku zo ku sallah, amma ku yi biris da shi to wannan ke nuna maka yaran akwai matsala tare da su akwai matsalar tarbiyya Allah ta'ala ya yasa abinda muka faɗa za su fahimci shi da kullun basira ya zama sun ba abin wato doka da zaran an zo gab da za a zo a kira sallah ko an kira sallah za a gasu shikenan sun bar komi da komi wannan har inda ma suka je amma da kullun za ka ga wasu suna yin wannan kaidojin da zaran an kira sallah sai ga duk sun bari sun yi daifa abin su to sai mu ne da muke da musulunci in gado za mu ce mun ga dama sai ana kira sallah kuma za ka zo kawai ka zauna baka komi a kuma irin wannan gida ma mai albarka da jama'a suna cewa gida ne wanda ake samu sharai to amma a samu irin wannan ya kamata kwarai da gaske a kula Allah ta'ala ya kyauta Malam ya ce babu qaulin Allah ta'ala afa aminu makara Allah fala ya'manu makara Allah ila alqaumul khasirun wa qawlihi wa man yaqnatu min rahmati rabbih illa ad-dallun da fadin Allah ta'ala wane ne yake cire rai daga rahmar ubangiji ba me yin haka sai batattun mutane ya gabata a wancan karatu mun yi magana akan wannan gaban farko na ayan afa aminu makara Allah fala ya'manu makara Allah ila alqaumul khasirun wannan aya malai ya fara kawowa domin yayi bayani kan cewa duk wanda suka amince suka sakankance da makar na ubangiji cewa ubangiji a talalansa tana da yawa to in suka wato amince suka sakankance da wannan makar na ubangiji to lallai wato abinda suke yi sakamakon wannan abin bai zama sakamako mai kyau ba al'amuri min makar Allah maka ce shine bawa ya zama ya natsu baya tsoron uwan ubangiji saboda haka sai ya zama yana ta wato ya maida saban Allah wani abu mai sauki a wajensa saban Allah wani abu ne mai sauki tunda ya riga ya amince yana ganin kamar ubangiji ba zai mishi hukuma ba ubangiji ba zai mishi azaba ba ubangiji ba zai kawo shi jarabawa ba wannan aminci nashi sai ya haifar mishi da wato cututtuka guda biyu manya cutan farko da amincewa daga makar na ubangiji yake sama mutum shine al-istiqaru bil ma'asi yambai da wato saban Allah ba shi da wasu saban Allah kamar sharuwa yambai da saban Allah ya maida su kamar ba komi ba kamar ka ce kuda ne kawai ya shiga ko wani kura ne haka ya shiga cikin kafan hancinsa kawai bari ya fito abinsa to haka zai maida zunubi to wannan shine babban abin da wato amintuwa daga makar na ubangiji yake jawowa sai wato ta biyu shine wato ya riga ganin cewa tunda yana ma ubangiji da'a to nan wajibi ne ubangiji ya gafarta mishi kuma ba shi aljanna saboda yana ganin ya riga ya cika duk wasu da'a da zai ma ubangiji dan haka baya buƙatar ya ji tsoro baya buƙatar ya ji tsoron ubangiji ko ya ji tsoron ubansa kamar yadda aka sani mutane na kirki su suna yi ma ubangiji da'a kuma suna tsoron sa to amma shi wanda shedan ya zo masa ta gefe yayin da yake da'a sai kuma ya riga ganin shi ya riga ya hantsirin na tsira ya riga ganin cewa ana cewa a ji tsoron Allah ce shi mai ji tsoro bayan komai yana yi yana ganin kamar ya cika wato da'a da ubangiji ya aza masa bai san cewa in ubangiji ce a da'an da yayi ma in ubangiji ce zai mishi kekeke ba to ba zai ci ba wanda zai zo ubangiji ce zai mishi kekeke a hisabi to ya sha har a ibadan ko da yayi sallan da yake ganin ya fi kyautata ta to ubangiji in a cikin sallah yace zai bishi kekeke filla to ba mai sha saboda haka waɗannan cututtuka guda biyu abinda ke jawowa shine wato mutum ya jahilci yanayin girman iko na ubangiji saboda ubangiji yana iya ba bawa yalwa na arziki ko yalwa na rayuwa amma a wata da wannan yalwa sai kaga a cikin ta akwai tarala da ubangiji ke masa wataƙila yana da wani kazawa da yayi sai ubangiji ya bashi abinda duk yake bukata na yalwa sai zama shedan shi kuma ya biyo mishi ta wannan bangaren ya sa har yana ganin shi ya riga ya aminta ya riga ya hakurin na tsira yana ganin wannan abin ma ba zai iya kawo mishi wani tasgaro ba ko har ma ya riga ganin cewa ubangiji ai ba zai iya kawo mishi karen arziki ba ko ba zai ko shedan ba zai iya tunkude shi daga da'an da yake ma ubangiji zuwa ga rashin da'a ba to yayin da bawa ya ji irin wannan to kaga wato zuciya ta riga ta fara samun matsala ta samu rashin lafiya to wannan shine abin da muka yi in za a tuna afa aminu makar Allah sun aminta daga makaran ubangiji ne fala ya'manu makar Allah ila alqaumul khasirun ba mai yi ma ubangiji irin wannan ya ga kaman ubangiji ba ta inda zai biyo masa sai mutane masu asara to bangare wanda yake kishetan wannan shi kuma shine wato mutum ya zama ya cire rai daga rahmar ubangiji ya cire rai daga wato yayin ubangiji da hurewar wata bakin ciki da tabbatar bai yi shi da ubangiji yake masa sai ga wannan waɗannan abubuwa shi diya riga cire daga su daga risu shi ma wannan malamai suka ce ta hanya ne guda biyu ta hanyar farko shine wato ya zama wata masifa ta duniya kaddara ta same shi kaddara wata take mai radadi ta same shi to sai ya zama ya rasa yanda zai yi da wannan kaddaran har ya koma yana wato ma ubangiji zato zato mummuna ya rika ganin cewa ubangiji ya riga bai da babu wata rahama ta ubangiji za ta zo ta shafe shi ko kuma ya rika ganin ubangiji ba zai yi tunkuɗe mishi wannan abin da ya zo ya same shi na baki ciki ba to idan tare da haka ya rika jin cewa wannan cirare da yayi da cirare tsammani da yake ga ma ubangiji ya zama ya cire ma ubangiji ya sance shi daga asalin ikon sa ne ubangiji cewa ikon sa ne ya sako masa rahama ko ya tunkuɗe mishi wannan abin da ya dame shi na bakin ciki sai ya rika ganin ubangiji shi kace ma ba ma zai iya yin wannan abin ba kaga wannan shine babban inda dama ake gudu kar akai zuwa gare shi ya rika ganin ubangiji dungunugun ba zai bai da dama bai da iko bai da karfin da zai iya tunkuɗe mishi wannan bakin cikin ko ya sako mishi rahaman sa to in ya ga in ya zama haka bawa ya tsinci kashi a irin wannan yanayi to wannan imanin sa na cikin hadari in sharri sun cika wasu uzure duk sun kau to ne ya fita musulunci saboda ya riga ya danganta ma ubangiji gajiyawa ya danganta mishi rauni to danganta ma ubangiji na kasa na gajiyawa da rauni kuma wannan fita ne daga musulunci idan kuma in ya zama wato ya zama ya cire rai daga rahamar ubangiji ne saboda ba wai saboda yana danganta ma ubangiji gajiyawa ko rauni ba a saboda tsabar rakin sa ne shi rakin sa ne da kuma wato gajiyawan sa shi a karan kansa amma tare da haka yana jin cewa ubangiji yana da iko yana da ƙarfi amma har ya koma saboda wannan rakin ya zama ya rinjaye shi to a wannan yanayi malami suna cewa yayi kabira ce min kaza irin zunub bai fita musulunci ba yayi kabira min kaza irin zunub saboda yanda ya bari wannan rakin nasa har ya zama ya rinjaye shi amma idan ya zama wannan hali nabi kenan hali nabi muka ce idan ya kasance ya cire rai ba wai saboda yana muna ubangiji zato ba ba dan yana danganta mishi gajiyawa ba saboda kawai rakin sa ne har wannan rakin ya zama ya rinjaye shi hali na uku kuma shine malamai suka ce idan ya zama na ya tsammani ne cewa ita wannan masifa da ta tunkaro shi ko kuma ta tabbaye shi to wannan masifa ubangiji ya riga ya rubuta haka ya kaddaro maktuba ce ko makdura ce ba wai dan yana muna ubangiji zato ba yana ganin cewa shi dai kila ubangiji haka Allah ya riga ya jarabce shi cewa dai ba zai fita daga talauci ba misali har yi ana magana sai ce shi ya ji cire rai ma zai yi arziki yana ganin kila ubangiji haka ya riga ya rubuta mishi to idan in ya faɗa haka ba dan yana yin raki bane ba dan kuma yana ubangiji mummunan zato ne ba to yanzu wannan babu lifi a kansa saboda yanzu yana cewa ne haka shi ubangiji ya kaddara masa shi a tunaninsa ila an bamci bambancin nan abubuwan nan guda uku wannan guda uku shine na uku nan shine za ku ga ana bada labarin manzanni sun yi irinsa hatta idan sai asar rusulu wa zannu annahum qad kudhibu wa wata riwaya a wata qira'a qad kudhibu kowanne akwai fatan da malamai ke masa bi takhir aw bi tashir in kace qad kudhibu abinda kake magana shine wato su mabiyan su mutanen da manzanni suka kai musu da sakon manzanci wa wannu annahum qad kudhibu suka yi tsammanin cewa an musu ƙarya ne wato manzanni su musu ƙarya wannan shine kudhibu amma idan kace qad kudhibu da shadda to abinda ake faɗa shine su annabawan sun cire tsammani daga imanin mutanen su har suka yi yaqini wa zanna nan saboda Allah ta zo gaba aiwa aiqanu sun riga sun ba sun na da kini su a zuciyarsu cewa waɗannan mutane kafirai sun riga sun kareta su shine qad kudhibu ay kadzabahumul kuffar kafirai sun kareta su to wannan fasara ne guda biyu duk da ita Aisha ma tana tafirin jayar da wannan kira ta kudhibu din amma duka dai sun tabbata daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam kudhibu da kudhibu kowanne akwai ma'anarsa to wannan tafsiri na biyu shine ya shafe mu anan idan muka dauka tafsirin da wannan qira'a ta qad kudhibu wa zannu annahum qad kudhibu suka yi yaqinin cewa mutanen su sun riga sun kare ta su to kaga anan labari ne ubangiji ke bayarwa na abin da ya sami annabawa na cire tsammani daga imanin mutanen su na cewa kuma wato watakila ubangiji bai nufaci cewa zai saukar musu da azaba ba wadannan mutane kila ubangiji ya riga ya kaddara cewa su wadannan mutane Allah ta'ala bai saka musu da azaba ba su kuma zannin haka za a cika zama dai sai an je shan lahira ubangiji ya bambance kila ubangiji na musu talala shine wannan mu annabawa kada ku zibi to ashe kaga nan su wannan annabawa ba suna ba sun cire rai ne saboda wato raunin imani ba ko raunin cewa ubangiji ba zai iya taimakon su ba a'a su dai abin da suke gani shine wato wannan kadaitawan da mutanen su suka yi ubangiji ya riga ya rubuta ya kaddaro cewa haka zai abin zai wakana kuma ya riga ya musu talala cewa sakamakon aikin su sai a lahira ba a duniya ba amma su a duniya sun riga sun cire tsammani to a yayin da suka shiga wannan halin har sun cire tsammani shine ubangiji ke cewa hatta idza sa'asar rusul har sai manzanni sun cire tsammani wa zannu annahum qad kubbu suka yi yaqinin cewa ma dai an riga dai an kaita su an gama ja'ahum nasruna sai taimakon mu yazo musu fa nujiya man nasha sai mu tsiyar da wanda muka ga dama wallahi radu ba'suna lil qawmil mujrimin ba mu iya tunkuɗe wato azaban mu daga mutane masu laifi to shi kaga wanda ya irin wannan alyasu na uku to na ba zaka ce mishi ya yi zunubi ba wani abin da yayi wani abu ne da yake yana da alaka da kadara ne na ubangiji shi kuma da ba bai san kadara ba an fahimci bambancin guda uku na farko shi ya riga dangata ubangiji gajiyawa da wato rauni da haka yana ganin ubangiji bai ma da iko bai da karfin da zai iya sako mishi rahama ko kuma ya hure mishi wannan bakin cikin da ya same shi har ya cire rai a haka wannan kaga ya fita musulunci na biyu shine wanda shi ba bai danganta ba ubangiji gajiyawa ba kuma yana mona zato ne ga ubangiji ba sai dai ya saba tsabar wani zuciyarsa kawai da yaje kawai sai kashi ta kulle sai kashi ya kulle ya ga kawai shi ina kaga akwai irin wanda zaka ga da yaje kawai sai ya dawo yace ya kasa shi to kaga irin wannan shi wannan kaga didda wannan bai fitar da shi daga musulunci ba amma akwai wani kaso na gajiyawa da yake nema ya rangata mu ubangiji ko ya take kuwa to wannan shi ma a wajen malami yayi kabira na biyu na uku kuma shine wanda shi yana ganin cewa ya riga ya cire rai kamar wato matarsa ta riga ta kashi shekara 45 ba ta haihu ba yace shi ya riga ma cire rai saboda yana ganin haka Allah ba ya rubuta musu shi ba su ba su a tabayuwa ba to kaga wannan shi kaga ba yana rigima ne da iyawa ubangiji ba da ikonsa ba shi yana cewa ne shi a tunaninsa a mahangansa da ubangiji haka ya rubuta musu sai kaddara masa to wannan shi bai koyi ba shi wannan abin da yayi babu wani zamu ga har annabawa Allah duka sa annabi Ibrahim sun yi wannan wanda wannan shine ayar da malai ya kawo mana malai ya ce wa man yaqnatu min rahmati rabbihi illa ad-dallun wane ne zai cire rai daga rahmar ubangijinsa ba mai yin haka illa ad-dallun sai batattun mutane wannan aya kamar da aka sani ta zo ne wato tana bada labarin annabi Ibrahim yayin da mala'iku ke bashi bisharar cewa Allah ta'ala na mishi bisharar da zai samu da mala'iku ke cewa basharnaka bil haqqi wa la takun min al qanitin a wannan ne su suke ga mishi cewa mun maka bishara ne na gaskiya cewa zaka samu da aka karka cire rai tsammani karka cire rai shine shi kuma ke ba su an samu man yaqratu min rahmatir rabbih illa ad-dallun wa zai cire rai daga rahmar ubangiji ai sai batattun mutane a wata ayan kaga an bashi labarin cewa tunda abin da ya jawo aka samu haka a Sara ce ba wai Hajar ba dama Hajar ya riga ya samu da Isma'il tare da ita to amma ita Sara ba ta samu da ba to kuma har shekaru ya riga ya ja na farko shi ma dai shekarun shi ya ja sannan kuma ita kanta shekarun ta ya ja ana ina ganin dai kila ita ubangiji haka ya kaddaro mata ba ta samu da ba to shine wata aya kaje ubangiji da cewa bashannahu bi ishaqa nabiyyan min as-salihin muka mishi bishara da annabi ishaqa annabi daga cikin wato annabawan ubangiji to anan shi sai wato kansa ya kulle da yayin da ake aka kawo mishi wannan yace to taya zai samu da taya zai samu da ita sara ce za a sake mata wani sabon ubangiji ya gyara mata halittar ta ne ya dawo sai yarinya shar koko a'a akwai wani dai da ubangiji ya ce shikenan mun danka maka ya zama danka koko dai ya za a yi to shine har nake cewa abashartu muni ala amma sanil kibar fa bima tubashirun yace kuna mun bishara ne da da tare da bayan mani na girma fa bima tubashirun ta wani fuska ne zan samu dan ashe kaga shi yana magana ta wani fuska kuma yana mamaki ta ya zai yi ba wai yana muna ubangiji zato ba to shine anan shine sai suke gaya mushi cewa kar wala taku min alqanitin karka zama daga cikin masu cire rai sai cewa man yaqratu min rahmatir rabbihi illa ad-dallun waye zai cire rai daga rahmar ubangiji ba me yin haka sai wanda sai batatun mutane anan shi haka ya fada yace batatun mutane amma shi jikansa annabi yaqub shi ne tashi zai fada sai yace ba me yin haka sai kafirai shi annabi Ibrahim yace ad-dalluna batatu shi kuma annabi yaqub da yake magana yana cewa ya bani yadhhabu fatahassasu min yusufa wa akhihi wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul kafirun yace ku je ku ci gaba da bin kadin yusuf da dan uwansa kar ku cire rai daga rahmar ubangiji wato kar ku cire rai daga yayiwan ubangiji shine rauhullah yayiwan ubangiji farajuhu wa nafasuhu ubangiji yayi maka wani baki shine rauhullah ana innahu la ya'asu min rauhillah illa al-qaumul khasirun ba mai cire rai daga wato yayiwan ubangiji yayiwan bakin ciki na ubangiji sai mutane masu alkafirin kafar mutane shi anan aka kira su kafirin anan kuma aka kira su ad-dalluna can aka ce al-ya's shi ayan sura yusuf shi kuma anan ayan ta sura al-hijri aka kira ta al-qanitun ay wa man yaqratu min rahmati rabbihi illa ad-dallun saboda haka anan aka kira su ad-dallun afwan na al-qunut da abbalun can kuma al-ya'as da kuma al-kafiruna haka aka yi raba abin to malamin suna da magana kan bambanci tsakanin waɗannan kalmomi guda biyu me bambancin su can dai al-qunut da aka yi magana sai aka ce batattu ne can kuma da aka yi magana al-ya'as aka ce kafirai to me bambancin waɗannan kalmomi guda biyu dukkan su dai suna nufin wato cire rai daga taimakon da ubangiji zai yi to amma me hada biyun ko me ya raba biyun da yawa daga cikin malamai suka ce wato ba wani bambanci wannan shine aktsarul ulama suka ce ba bambanci al-qunut shine al-ya's ad-dalluna a can da aka faɗa kuma sune kafiruna nan duk ma dan su daya ana an fara an yi maganar kafirai saboda kore zama kafirci ba kuma zama kafirci karami bata ko ta zama bata babba ko ta zama bata babba karama wannan shine ra'ayin farko na malamai wasu daga cikin malamai suka ce al-ya's ya fi tsanani in kan duba zahirin qur'ani al-qunut kuma ya fi sauki in ka duba zahirin qur'ani hujja sai wannan ayoyin guda biyu cewa annabi ibrahim nan ya ce wa man yaqratu min rahmatir rabbihi illa ad-dallun sai ya ce bata kaga bata kuma wannan bata iri iri ne ba dole ya zama kafirci ba suka ce amma kaga da aka ba maganar al-ya'su sai ubangiji da annabi yaqub sai ya faɗi cewa ba mai cire rai daga wato yayiwan ubangiji illa al-qaumul kafirun sai mutane kafirai da aka suka ce wannan wato al-ya's ya fi tsanani su a ganin su to wannan gaskiya shi akwai nazari ta fuskan yare da fasko ne ta fuskan yare masu yare suna sun kiyada da wannan ma'anar da suka faɗa cewa al-ya's ya fi al-qunut tsanani ba su da wannan ba kuma suka ce anan da aka ce ad-dallun dan kawai an ce ad-dalluna zai zama ana magana bata na kafirci ne amma dole sai ana magana bata kawai na fasikanci ba sai aka suka ce su bu su da wannan ma'anar da suka faɗa ba sai malamai na uku su Abu Sa'adat Ibn al-Athir da kuma Abu Hilal al-Askari yake cewa al-qunut wannan shine kuma galibin maganganun masu ahlul lugha cewa al-qunut ya fi tsanani akan al-ya's dan shi al-ya's cire rai ne shi kuma al-qunut ya riga ya bayyana da mi har ya riga ma shi yana ganin abin ya riga ya wuce wani misali a wajensa to shine sai a kira al-qunut to wannan shine manganin malamai guda uku amma dai malamai wajen masu tahqiqi suna cewa daidai abin da yake daidai tsakanin su akwai abin da ya hada su kuma akwai abin da ya raba su bainahuma umum wa khusus abin da ya hada su duka shine wato in cire rai daga taimakon ubangiji to wannan shi ya hada su duka amma shi al-qunut cire rai ne daga rahamar ubangiji da alherinsa ubangiji ya baka alheri ya liba ya zuwa maka alheri ko ya baka wata rahaman sa ba sai ba dole in akwai ba dole sai in akwai bakin ciki ba galibi zaka ji ana in ana magana al-qunut ana magana min rahmatillahi ne saboda haka kaga al-shi al-qunut yana da alaka da rahamar ubangiji ne jalbu rahmatillahi ta'ala wa khairatihi wannan shine wato ma'anar al-qunut suka ce su kuma al-yas shine wato mutum ya zama ya cire rai daga wani bakin ciki da ya same shi ubangiji zai yaye mishi bakin cikin nan zai hure mishi bakin cikin to wannan shine al-ya's kaga al-ya's sai bakin ciki ya same ka suka ce kuma idan aka duba aka ga ayoyin Qur'ani da kuma manganu na ma'aiki kusan aka suke tafiya da an yi magana al-qunut sai ka ce al-qunut min rahmatillah da aka yi magana al-ya'su sai ka ce al-ya'su min rauhillah dama rauhillahi shine min ay farajillahi ta'ala farajillahi wa nafsihi al-faraj wa an-nafs kuma wani damuwa ce da wasu bakin ciki da ya same ka kake neman a yayi maka to idan bakin ciki da ya same ka kake neman a yayi maka sai ka amfani da al-ya'su amma idan kana neman wato yalwa ce na ubangiji kawai da rahamar sa sai kai amfani da al-qunut wato idan mutun ya cire rai daga wannan rahamar ko kuma alherin sa idan ka duba kuma ayin qur'ani suna wato mara mu wannan baya kaga samu da annabi ibrahim ya samu da annabi isa wannan rahama ce shi ai ba yayi wani bakin ciki bane rahama ce ubangiji zai bashi ya mishi baiwa to anan sai annabi ibrahim shi kuma amfani da kalman wala takum aka suka ce mushi malaiku suka ce wala takum min al-qanitina shi kuma ce man yaqnatu min rahmati rabbihi illa al-dhalim min rahmati rabbihi ai shike muqabilan al-qunut shi kuma annabi yusuf annabi yaqub ai yana cikin bakin cikin rabuwa da yusuf ne da begensa da kuma shi dan uwansa saboda haka sai ya amfani da al-ya'su innahu la ya'su min rauhillahi illa al-qawmul khasirun ba mai cire rai daga wato yayewan ubangiji da hurewan bakin cikin sa sai wato mutane kafirai wannan shine bambanci guda wanda yake malamai sun faraje wannan kuma gaskiya wannan ra'ayi yafi abin nan cewa shi abin da ke bambance su al-qunut na rahama ce shi kuma al-yas na yayewan bakin ciki ne yayewan wata damuwa wallahu ta'ala a'lam kuma idan aka duba sauran a sare da zamu karanta yanzu za ku ga suna mara ma wannan ma'anar baya almuhim dai mu dawo kan maganar shi al-qunut din nan saboda a fahimci yanda abin yake idan mutun ya zama saboda ya cire rai daga rahamar ubangiji ko kuma cire rai daga hurewan bakin ciki da ubangiji zai mu bayi ya zama mutun ya cire rai ya zama wato wannan cire rai nashi abin da ya zama ya abin da ya zama yana tare da shi shine fata da kuma maganar ya dan cire min abin da nake son faɗa idan ya zama in ya zama wato cire rai daga rahamar ubangiji din ko kuma cire rai daga wato yayi wanda ubangiji zai ma mutane na bakin ciki ya zama wannan ya sabbaba mabawa din ba wato rashin fata hai zama baya fatan ubangiji zai taimake shi baki daya yana ganin ubangiji ma babu wata rahama da zai iya masa ya zama har ya dangata ubangiji gajiyawa na wato rauni da gajiyawa ya zama yana ganin wannan abin ya yi ma ubangiji karfi ya wuce gaban buwayen ubangiji ya wuce gaban karfinsa to wannan muka ce wannan in mutum ya irin wannan cire rai din to ne ya fita musulunci inda sharai sun cika shine imam tahawi ke magana cewa wal amnu wal iyas yanqulani an millati al-islam cewa waɗannan suna fita daga musulunci baki daya to wannan shine malami ke magana amma idan ya zama kawai shine shi a karan kansa saboda rakin sa misali sai cire rai kamar yadda na faɗa ko kuma saboda yana ganin zulubin nasa zulubin sun yawa shi ina ubangiji ma aishi ba zai yafi mai irin sa ba ya zama har yana ganin ubangiji ba zai yafi mai irin sa ba saboda me ba saboda gajiyan ubangijin ba sai saboda nashi zulubin ne ta mishi yawa ta mishi katutu to sai kaga bai dangata ubangiji gajiyawa ba to yanzu kawai shi wannan zulubi yayi da yake ganin kansa ya kulle ubangiji ma ai ba zai yafi mai irin mutum irin sa ba alhali shi bai san cewa ubangiji shi yana wato rahama baki daya ba kuma yana yafi zulubai baki daya ba kamar mutum ya ce ai ba zan taba yin arziki ba ko ya ce ba za a yafe min ba wannan mutukar bai zama ya rasa duk wani wato fata da yake da shi ga ubangiji sa baki daya ba kila ya zama a wannan bangaren ne kawai ya zama bai da fata din ya zama yana ganin ubangiji bai yafe mishi wannan zulubin ba amma sauran bangarori na rayuwarsa sauran bangarorin sa na abubuwansa yana ganin yana fatan ubangiji zai iya bashi rahama din to a irin wannan yanayi ba za ka ce ya fita musulunci ba sai dai ya yi babban zulubi amma yana cikin kuma wato hadari mai girman gaske kaga wato mutukar aka rasa wannan arraja din in idamun raja in aka rasa wannan fata da zai yi ma ubangiji cewa ubangiji zai bashi zai mishi rahama ko zai yayi mishi fitinan da yake dame shi idan babu wannan fatar baki daya to wannan shi ake magana fita musulunci amma in ya zama akwai dan wani fata ko yaya ne to yanzu wannan ya mashe shi kawai yayi kabira min kaba irin zunub Allah ta'ala ya kyauta saboda kaga wato ashe amintuwa daga makar na ubangiji shine bawa mazama ba jide tsoro dungunugu tsakanin shi da ubangijin sa shi kuma alyas shine zama bawa ya zama diya fatan shi ga ubangiji da yake da shi da rahamar sa ya gushe baki da yana ganin ma shi bai taba samun koyi ba to kaga wannan duka guda biyu aka samu to imanin mutum na cikin hadari hadarin gaske kwarai da gaske to shine nan malai ya kawo mana wannan babi saboda wato mu fada ku ga yana ya kawo mana wasu asarai na Nabi Ibn Abbas da Ibn Mas'ud yace wa Ali Ibn Abbas hadisi daga Abdullahi dan Abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kaba'ir manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an tambaye shi kan kaba'ir manyan manyan laifuka fa qala sai yace ashirku billahi kabira ita shine wato shirka ga ubangiji ka tara ubangiji da wani wajen bauta wal ya'su min rauhillahi kuma mutun ya cire rai daga wato hurewar bakin ciki da ubangiji zai masa kaga aka ce al ya'su aka ce min rauhillahi wal amnu min makrillahi kuma ya amuntu daga makar na ubangiji ya rika ganin cewa shi ba ma ya tsoron ubangiji saboda haka zai iya abin da ya ga dama ko ya rika ganin cewa ubangiji ma dole in yi tunda ya riga ya da a cikin sashi aljanna to yanzu wannan in aka samu haka shine manzo Allah yake cewa wato wannan sune daga cikin manyan manyan laifuka manan malam bai fadi Abdullahi dan Abbas a wani littafi ne aka danganta mishi wannan hadisi ba hadisin yana cikin Al-Bazzar ya fitar da shi Ibn Abi Hatim Ar-Razi ya fitar da shi a cikin tafsirin sa da Imam At-Tabarani ta hanyar Shabib Ibn Bishr Al-Bajali daga Ikrima daga Ibn Abbas da kusan kwacin wato lafazin da malam ya fada sai dai a cikin sanadin sa akwai Shabib Ibn Bishr wasu daga cikin malamai kamar Ibn Ma'in sun wattaka ya wattaka shi Abu Hatim Ar-Razi ya ce hadithu hadithu shuyukh wato suka ce a shuyukh su malaman hadisi suna maganan wanda yake ba bai ba falsafa wanda yake dan kasa kasa ne ba kamar mu yanzu mu ce a sheikh ba mu yi muka ce sheikh kaga babban malami ake magana to su da can malaman hadisi suka ce sheikhun suna maganan dai ga dai shi na dai la ba asa irin faya haka wato dai ba lifi to in suka ce hadisi ce hadithu hadithu shuyukh yana maganan hadisan sa dai to wani lokaci yakan zo da abubuwa amma dai la ba asa dai babu lifi Ibn Kathir da yazo sai ce fi isnadihi nazar a isnadin wannan hadisi akwai nazari to amma dai gaskiya shi Shabib Ibn Bishr hadisin sa ya kamata ya zama hasan ne mutakar bai zo da wani munkari ba kuma annabi zo da munkari ba saboda haka shi Nasir Albani ya hasana hadisin wannan hadisin a cikin Sahihul Jami hadisi ne da ya tabbata banda nan sai kuma malai kawo mana hadisin Abdullahi dan Mas'ud qala yace akbarul kaba'ir mafi girman kabira al-ishraku billahi shine mutun yi shirka ga ubangiji wal amnu min makrillahi kuma ya amuntu daga makar na ubangiji wal qunut min rahmatillahi kuma ya zama ya cire daga rahmar ubangiji wal ya'su min rauhillahi kuma ya zama ya cire daga hurewar bakin ciki da ubangiji zai masa duk ya zama ya cire daga wannan wannan malai ce rawahu Abdurrazzaq As-Sanani ya fitar da shi a cikin littafin sa ina rawaito shi daga Ma'mar ibn Rashid al-Yamani daga Abu Isaac As-Sabi'i daga Wabrah ibn Abd al-Rahman al-Musli daga Amir ibn Wathila Abi Tufail daga cikin kayanin sahabbai shi kuma nake ruwaitowa daga manyan sahabi babban sahabi Abdullahi dan Mas'ud isnadin sa isnadi ne tabbatacce Wabrah ibn Abd al-Rahman amintacce ne ya tabbata anan kaga ya dai ka tabbatar da ma'anar da muka faɗa cewa al-qunut min rahmatillah al-ya'su min rauhillah wannan shine bambancin al-qunut shine wato cire daga rahmar ubangiji shi kuma al-ya'su shine cire rai daga cewa ubangiji zai cire maka duk wani damarmaki da ke damunka kai ka cire rai daga wannan to duka wannan hadari ne mai girman gaske wanda zai iya zama mutum imanin mutum yayi rawa zai kuma iya zama kabira din kaba'irul dhunub nan Ibn Mas'ud ya ce akbarul kaba'ir mafi girman kabira Ibn Mas'ud ba yana son ya zama ya iyakance maka waɗannan a matsayin su ne kawai kabira ba haka yake son ya faɗa ba in aka ce kabira malamai suna fasara ta da cewa Ibn Taymiyyah da wasu daga cikin dalibansa Ibn al-Qayyim al-Dhahabi suna cewa al-kabira shine duk wani zunubi da zama a karkashin sa akwai wani hukuma ko akwai la'ana ko akwai aka ce ubangiji yayi fushi ko aka ce ubangiji ya sa wuta zai sa mutum a wutan akai haka to ya zama kabira ba wai wani abu ne za ka ga wani kamar muna dainawa ba ka san wani sai ya ga kamar wata ya kare kamar sagira ce wannan baya cikin sagira ya cikin kabira ne kabira duk abinda akwai uquba aw la'na aw ghadabun aw adabun da sauransu irin wannan kamar da ibnu taymiya da sauran malamai az-zahabi ibn qayyim suka tabbatar to anan ibnu mas'ud yace akbarul kaba'ir sai ya fara da al-ishraku billahi ba yana sani yace maka wannan sune kadai kabira ba ai da ai mun za a tuna akwai asabul mubiqat wato manyan lifukan nan guda bakwai da aka yazo a cikin hadisi daga ci akwai al-ishraku billah akwai kuma kazafi da sauransu da aka faɗa a cikin hadisi ibnu abbas ma shi da ake tambaye shi cewa sune dai guda bakwai nan ko sun karu sai yace a hiya ila 70 akbar kamar da riwaya take cikin musannad ibnu abi na abdurrazzaq as-sunani daga ma'mar daga ibnu tawus daga babansa tawus ibnu kasan daga abdullahi ibn abbas saka kabila suna da yawa kawai ka dai gane cewa kabila sune waɗannan abubuwan guda da malamai ka faɗa suka faɗa da zan kaji zanibi akwai kaji zanibi cewa akwai wannan akwai tsinuwa ko akwai fushin ubangiji ko Allah da manzansa sun tsine mu mai yin irin sa ko irin wannan dai mai razani mai girma to shikenan wannan ya zama kabira min kaba'irul dhunub malai ce fihi masail a cikin wannan wannan babi akwai masaloli al'ula wato na farko shi tafsiru ayatul a'raf tafsirin na suratul a'raf wancan aya ta tare da ke cikin al'arafi afa aminu makarallahi fala ya'mal makarallahi ila alqaumul khasirun wannan bayani gausashi ya gabata wancan zama cewa wato mutun ya amince daga makar na ubangiji shine zama ya sakankace ya natsu ba mai tsoron ubangiji baki da shi kowa na yana tsuji tsoron Allah ta'ala amma shi kawai sai ga ya natsu shi hankalinsa a kwance ba kuma wai dan wai amintuwa da yake da shi cewa ubangiji bai tabbata da shi ba irin wannan ba a shi kawai yana ganin kawai ubangiji ma shi ba ma zai yiwu mushi hukuma bane to kaga wannan amintuwa irin wannan babu abin da zai jawo illa idan ma ya maida saban Allah ba kamar ba komai ba kamar wata sharuwa kuma ya zama yana da wajabta ma ubangiji cewa dole ubangiji ya bashi wani wani sakamakon aikin sa shi ba ubangiji ba sakamakon aikin da zai baka amma ba wai cib da cib yake baka ba sai da ya maka ni'ima tukuna sai da kai ya aikin dai shi ne ubangiji sai nannin kayan nannin kayan nannin kasan ne baka sakamakon sai kaga sakamako ne na biyu da biyu ba ko ɗaya da ɗaya ba haka aka maka ba a'a kawai ɗaya da ma'ana gashi tikiya ne haka aka maka kai da kai guda ɗaya ma duk ka gaza ma baka iya yi sosai ba amma ubangiji ya gyara maka ya gyara maka yace a asulta ka kar a bi ka a zama an bi an tsaurin rabin ciki ya baka sakamakon ka to kaga shi bai kamata bawa ya zama ya amuntu daga hukuman ubangiji ba hukuman ubangiji wannan fushin sa ce fushin ubangiji kuma in ya ga dama zai iya yin fushi ga duk wani bawan sa da ya masa kusuri ya masa ya gajiya bai iya yi masa abin da ya kamata ba sai malai ce athaniya na biyu tafsiru ayatul hijri fassara na suratul hijri wa man yaqnatu min rahmatir rabbih illa ad-dallun wane ne wato zai cire rai daga rahmar ubangiji sai face wanda suke wato ahlul dhalali wal jahala wanda suke sun zama sun jahilci girman ubangiji sun zama matattu ahlul dhalali shine ahlul jahala wanda suka jahilci asalin girman ubangiji domin wanda ya san girman ubangiji ya riga san ubangiji babu abin da ba zai iya ba ka duba kaga annabi Ibrahim lokacin da ya shiga cikin wuta amma a daidai lokacin nan kaga ya maida lamarin sa zuwa ga ubangiji ya zama ya kyautata dogaransa ga ubangiji a lokacin kuma baya jin cewa ubangiji ba zai iya kawo mishi taimako ba ya da cewa da an saka a wuta ka san kawai da an saka shikenan an gama kawai amma a daidai lokacin kuma ya girman tawakkalin sa kuma ubangiji shikenan sai ya ga kuma ikon ubangijin nasa to ire-iren waɗannan abubuwan duka amfanin halatto da shi a zuciya duk yayin da ka shiga cikin wani kangi da kunci a daidai lokacin da kake ganin wato an riga an gama ma kai a karan kanka a wannan lamarin ya riga kawai ya bajin da ne kawai nan bala'i din a daidai lokacin ganin ka halarto da cewa ubangiji zai iya maka taimako a daidai wannan gaba ne zai wannan lahaba din wannan point din da kake ciki kuma da yawa wanda yake yana da imani masu imani suna ganin haka kaga ana cikin wani tsaka da wani wato tararrami na wasu abubuwa amma a daidai lokacin da ga ubangiji ya kawo wani agajin sa babu zudu babu tsammani dan ubangiji ya nuna maka cewa ikonsa bata bar komai ba yalwan da ikon sa ke da shi wannan bai bar komai ba ubangiji mai yalwa ne kuma mai kakkarfa ne mabuwayi sai athalitha na uku shiddatul wa'id fi man amina makarallahi wato girman wa'idi shine wato razani ga wanda ya amintu daga wato makar na Ubangiji, talan Ubangiji. Abin wannan abin da ke jawowa shine kafirci da asara. Allah ya ce wa fala ya'manu makarallahi ilal qawmul khasirun. Ba mai amintuwa daga makar na Ubangiji sai masu asarar mutane. Asara kuwa na farko da za a yi shine mutum ya zama ya asarar imaninsa. Ya zama ya asarar imaninsa, sannan kuma sai ya zama ya kuma wato tsakanin shi da Ubangiji ya zama yana dangata Ubangiji na kasa na gajiyawa da kuma wato rauni, tunda yana in yace Ubangiji ba zai iya dole Ubangiji da'an da yayi sallan da yayi ya bashi lada, kaga yana ganin kawai Ubangiji bai da wani karfin da zai yi mushi hukuma. Haka zalika idan kuma ya riga ganin cewa yin sabon Allah da zai yi kawai sabon Allah ya ci gaba da yi kawai ai shi kaza yana ganin wato ya riga ya aminta, to kaga wannan dina danganta Ubangiji na kasa ne. To kuma wannan kaga wa'idi ne kwarai da gaske, asara ce tun daga kafirci ko kuma wato zunubi babba. Arabi'a na hudu, malaji shiddatul wa'idi fil qunut, girman razani, tsananin razani da ake da shi akan wanda wato ya zama ya cire rai daga rahmar Ubangiji. Shi ma cire rai daga rahmar Ubangiji wannan kamar yadda muka faɗa zai iya zama kafirci, zai iya zama kuma kabira daga cikin kaba'ir da ake da shi, babban laifi wanda umman mutum ya mutu a haka to yana cikin hadari kwarai da gaske haduwarsa da Ubangiji. Wannan shine karshen abinda malam ya kawo mana a wannan babi. Da lokaci ko amma ya shiga wani lokacin babu yawa, insha Allah sai mu wannan wannan dai shine mun dai zo karshen babi, to sai za mu iya shiga wani babun min al-imani billahi as-sabru ala qadarillah. Malam ya kulla babi ce daga cikin imani, min al-imani billahi, daga cikin imani da Allah, as-sabru ala qadarillah, shine bawa ya hakuri akan kaddara wanda Ubangiji ya masa. Kaddara kamar yadda aka sani wani ya daga cikin shika-shikan imani, ya daga cikin shika-shikan imani guda shida, wanda bawa idan ya ce bai da ɗaya daga ciki ba to yanzu bai imani ba, ya fita musulunci. Kun san galibi wani lokaci ana wasu suna samun kwamfalo wajen bambanta tsakanin musulunci da imani, sai ya tsammanin cewa ai wane musulmi ne bai kai mumini ba, in an ce mishi mai imani kuma sai ya cifa wannan shika-shika guda shida, to ko musulmin ne in bai je da wannan shika-shika guda shida ba shi ba ya fita musulunci. Abinda ake magana shi musulunci, a gaban musulunci a farko shine wato wanda zaqa da'ama al-iman maradiya billahi rabban, kamar da ya tabbata a cikin hadisi. Shi wanda yake martaba na musulunci shine irin wanda yake farkon musuluncin nan, ko kuma wanda yake shi musuluncin nasa bai kai ya kawo ba, shine a gaban farko yake dandano, ya dandano musulunci ne kawai shi. To wannan galibi yana martaba ne na musulunci, bai shiga martaba na iman da ake bukata ba. To zaka ga koda imaninsa da Allah da manzansa da mala'iku da waye da waye da wanda zaka ba amdi shi a wajensa, shi dandano ne a wajensa bai kai ya kawo ba. To amma shi wanda yake mu'mini shine wanda fara jin halawa din, mun wuce wannan babi a baya, gardi da zaki imani din, har yana jin cewa wato shi yanzu duk abin da aka faɗa din ya kinansa ya yi girma, yaddansa ya yi girma, ta yi girma, sansa da yake ma Ubangiji ya yi girma, yana jin cewa ma da ya bar imaninsa sai dai a kashe shi. To wannan shine ya samu halawa, to ya samu madartawa ta imani kenan. To su galibi malamai in suna magana mu'mini sun fi farawa da wanda yake samu halawa ba ba'am ba. Duk da shi ma ba'amul iman ya da nashi imanin, ai ya yadda ba ya da Allah ta'ala matsayin Ubangijinsa ba, ya yadda musulunci a matsayin musulunci, ya yadda mazala a matsayin wanda zai ma biyayya, ai shi ma yana da imanin koyaya, alqadarul wajib na imani dole ya da shi. Saboda kan da aka ce minal imani billahi as-sabru ala qadarillah, in mutum ya ce bai yadda da waɗannan imani waɗannan shiga-shiga guda shida na imani ba, to shi ma ya fi musulunci baki daya. Wa qaulillahi ta'ala, da fadan Allah ta'ala, wa man yu'min billahi yahdi qalbahu, duk wanda yayi imani da Allah to Ubangiji zai shiryar da zuciyarsa. Qala Alqama, Alqama ibn Waqas al-Layth yake cewa huwa ar-rajulu, shine mutumi da tusibuhu al-musiba, wata musiba za ta same shi, fa ya'lamu annaha min indillah, wannan musiba in ta same shi ya ji dadi ko bai ji dadi ba sai kini a zuciyarsa cewa wannan musiba daga Ubangiji ce. Fa yarda, sai ya yadda wa yusallim, sai ya sallama wa Ubangiji. Nan shi abin da yake faɗa shine yarda, amma malamai wani lokaci suna bambancewa, suna cewa yayin da musiba ta same ka to yanzu hakuri shine wajibi, wajibi yanzu dan wata musiba amma ka rashi ko wani waye da sauransu dole kai hakuri, wannan wajibi ne, ba shawara ake ba kowane mumuni ba, wannan wajibi ne dole sai yayi hakuri. as-sabru ala qadarillahi al-mu'lima jama'a mai to amma daga baya ka zo ka hakuta da zuciyanka ka ji kama kaman ka yadda ma ka ga wani lokaci wanda an zo masa gaisu an zo masa gaisuwa sai mu dalamar zuwa ga ubangiji yaji ubangiji na ubangiji ne abin da ya bayar na ubangiji ne abin da ya dauka to yanzu wannan ka ga radiya kenan ya yadda ya sallama wa ubangiji to wannan kuma ba mai samu sai daga timo mu ne manya wanda zaka gani yayi rashi wato zaka ga yare hakurin ba za ce bi hakuri ba amma dai zaka ganshi wato da ka ganshi ka san wato akwai wani ana cikin wani hali wato ba waje in yadda yana kore wato kai ya shiga wani hali ba amma zaka gani yana yi wasu abubuwa haka na fushi-fushi da sauransu haka amma dai ya kuma yi hakuri din shi da zuciyarsa to wannan shi yayi abin da ke wajibi a kansa amma ka same shi ya natsa kansa ya yarda ya mai da lamari zuwa ga ubangiji ya kuma nemi ladansa wajen ubangiji to yanzu wannan abin da mutum yayi wato ya zama radiya bi aqdarillahi al-mu'lima kenan ya yarda to yanzu ya taka mataki da yau zarci as-sabr haquli malaki wa fi sahih muslim ya zo cikin sahih muslim an abi huraira daga abu huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala mazalla sallallahu alaihi wasallam yace thintani fin nasi huma bihim kufrun abubuwa guda biyu in ka same su a cikin mutane to wannan kufrun kafirci ne nan yana magana kafirci karami shi yasa ma galibi aka kawo shi albalamun wani lokaci a ran shari'a in kaga an kawo albalamun alkufru to ana maganar shi jinsin kafircin baki daya amma in kaga an kawo kufrun ba albalamun to ana maganar wato kufrun duna kufrun kenan kamar da ce sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun kaga ba shi alkufru ba kashe dan kaya ke musulmi ba za a ce ka fita musulunci ba shi da aka ba a ce aka cire albalamun saboda a cire mishi wannan kamala ta kafirci din ba ji kafirci cikakke ba kafirci karami yace at-ta'nu fi an-nasabi shine wato mutun ya zama yana kushe ga nasaban mutane wannan shi ma yana daga cikin wato abin da yake kafirci karami yana daga cikin abin da yake babban zunubi an niyahatu 'ala al-mayyit da kuma kwakwazo saboda an yi rashi a ci gaba da yin kwakwazo a ji yin hakuri ana wato raki ana wato kokarin yaji ga kaya ana kokarin na ubangiji dan me zai haka kamar da turawa ke da ran ubangiji yayi su kalla sama ce wai za su kalla sama su ce mishi wai kaga yanzu da ubangiji yake kenan mutumin da an bar shi yace aka ce ya hawo sama amma ba zai iya hawo sama ba in yace aka ce ya hawo sama in ya tattare da kuncinsa da kowa ba zai iya hawo sama ba amma yana kallon sama yana ce ma ubangiji wai dan me in ya ga dama ma sai da kuwa ka san turawa fa ba su da girki duk iya iri sun iya shi kware da gaske shi yasa ka je mazala na cewa ma ahadun asbara ala adhan yasma'uhu min Allah babu wanda ya kai ubangiji hakuri yad'una lahu waladan thumma yu'atihi ma yarzuquhu sai su mishi abinda su ga dama su zage shi su ce yana da kaza su ce ma babu shi amma daga baya kuma su ce Allah wato suna bukatar ya ba su lafiya ya ba su lafiya suna bukatar ya ba su tufa ya ba su tufa suna bukatar ya musu kaza ya musu kaza duk wanda ba dan hakuri da ubangiji ke da shi ba ai kaga in dai dan muni kaga abin ba zai yi ba dole ai hukunci ina ganin saboda yanayin lokaci sai mu dakata a nan abinda muka tarbi Allah ba mu lada abinda muka kusa Allah ta'ala ya fi mana wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala
kaga hatta wannan hali da muke ci a wannan kasan ko wallahi da zamu yi kokarin komawa ubangiji da gaske wallahi mu koma zuwa gare shi mu ce shi kadai zai isa mana da wannan hali da ake ciki shi wallahi zamu sha mamaki kwarai da gaske eh amma galibi mu yanzu muna dan ubangije da baraba ne wani lokaci mu danganta mishi da kasa kamar ba zai iya ba kuma rinkanin kawai mu da iyawan mu ne zamu iya abu kaza za ka ga ana yi bato muna imanin ga Allah ne amma kuma muna dan masa shirka a wasu bangarori na rayuwar mu za ka muna gani kamar wato ai dole sai ka tashi ko kaza ko kaza wani ana mushi gaya mushi laifi zai fusa ko wani abu sai ga kai shi ba laifi yayi ba ko ai shi dole sai ai mu ne zamu je mu kwato mu kanmu da karfin mu kwanjin naka da girman da karfin naka ubangiji ya baka kaza ka je ka tankare wanda ma wata kila sun fi ka karfi amma da ka bari ubangiji shine dai numfashin nan shike bayarwa iskan nan shike bayarwa in ya ga da ba yanzu da sai dage mu wani numfashi in an ga alama cewa shi sai ya mutu sannan jama'a za su samu sauki sai ubangiji ya kashe shi
Allah ya sa
to amma kaga a baina wani addu'a ne ba ina dai ba da misali eh indai zamu dogara ga ubangiji kamar yanda tsuntsa yake dogaro gare shi to lallai ubangiji kan zamu ga wato iko a wajensa insha Allah kuma ubangiji ba zai tabar da mu ba Allah ta'ala bai taba tabar sunna ce ijtima'iyarsa bai taba tabar da wato mumune ba dan haka kuma kawai idan mun daga hannu mu ce hasbunallahu wa ni'mal wakeel ubangiji duk sauran annabawa da sauran manyan wato bayan Allah ya biya musu bukatunsu da suka faɗa wannan sai mu yi biya mana kaga ubangiji ba zai mana wannan ba Allah ta'ala ya kawo mana sauki a wannan kasar
shi magana da yake jama'a sun ci wasu kuma sun yana yin kafara sai wannan kuma sai imani da abu sai ya
ci eh kamar yaya
misali malami ne ke fadin darasa shi wasu misali
eh
ya ce makamin sai ya fada mutu Allah zai ci irin magana
ta eh na gane
eh ba san magana ba shi na kafara kamar yaya kisi ma sun yadda su sai ba su da wani ya fara
eh
sai malama dai sai malami suna fara sai su ma
eh ya danganta ka san abin sai sharadi dai sun cika su yanzu waɗannan inda rujudu ne ai galibi jahilai ne ba su san komai ba to shi kuma ka san ka'idar musulunci sai shaddin sun cika mu yanzu muna da dama mu ce in aka kaza kafirci amma yanzu ka dabbaka shi akan daidai kun mutane to wannan kaga sai shaddin sun cika ilimi ya kau da jahilci hujja ta kai da sauran wannan shaddai da malamai ke kawowa to galibi wanda suke dan gefen nan galibi ka kyale su ba wai sun sani ba shi ma galibi har a cikin masu yin wa'azin kamar da ji wani shi ma wasu lokaci zaka ji su ma kansu masu wa'azin irin wannan mummunan wa'azin zaka su akwai jahila a ciki
akwai
to shi kansa babu zaka iya fitowa kai tsaye ka fada ba akwai jahilci amma lalle kan inda sharri ya cika yanzu ana mu ubangiji wani raini haka wani gani haka to babu dalili da za a ce mutum bai fita musulunci ba ana da kini ya gane wani abu ta musulunci
wanda ya ce Allah ba ya ga jahili
Allah ta'ala ya kyauta Allah ya tsare mu akwai kuma abubuwan da kaga ba sa daka uzuri kamar wani yace shehu shi halice shi kaga yanzu ban tawili zai yi sai tawilin banzan zai yi amma dai shehu sai ya halice shi koko ana magana kawai ce wai in shehu na sama kaza shi ma in ma'aike tashi daga kabarin sai shi takalu wani cikin sa kaga wannan ba wanda zai faɗa wannan magana sai ya binne kafirci a zuciya ba wani tawili da zaka yi wanda zai wani karbu duk wanda ya faɗa wannan maganan kamar wanda kaji an ce ne ya ce shi zai je ma'aiki na sallah ya mare shi ko ya dake shi duk wanda kaga yayi wannan dama akwai matsala ne a zuciya to yanzu kawai ana magana kawai yazo kawai sai ce wai ma mazala ta suruga kabarin sai ta taka shi kuma yace kuma yanzu wannan da imani wai ya fara tawili ne wai tawili ai dole ya bunna kafici ne a zuciya akwai abinda kawai ma kowa yace da uzuri babu uzuri amma akwai abinda uzuri zai iya shiga wannan sai a mutane uzuri abu a hankali a cigaba da yin wa'azi kan mi gaggawa to wannan shine abinda ya dace assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh